sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 30 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakub Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kafa dokar taɓaci a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za ku kuma ji wani rahoto da musamman akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jihar Zamfara, lamarin da al'ummar yankin suka ce jiya ya fi yau. Muna kuma ɗauke da wata tattaunawa da muka yi da wani mazaunin ƙasar Italiya akan hali da ake ciki game da matakan daƙile yaduwar cutar coronavirus da ke kashe mutane a ƙasar fiye da ko'ina a duniya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Kasar Spain ta bada sanarwar wasu mutane 812 da suka mutu sakamakon cutar coronavirus a yau Litinin, yayin da aka samu ƙarin sabbin kamuwa da cutar sama da mutum 6,000, wanda hakan ya sa kasar a mataki na uku a fadin duniya tare da kasashen Amurka da kuma Italiya da suka zarta adadin kasar China. Hukumomin kasar ta Spain sun kafa dokar hana zirga-zirga makonni 2 da suka wuce don daƙile yaduwar annobar. Wannan tsarin ne gwamnatocin kasashen duniya ke amfani da shi, wanda ya hada da sabuwar dokar hana zirga-zirga da aka saka a Moscow, inda mutane da aikin su ya zama dole ne kawai za su fita ko kuma siyan magunguna da abinci. Ko a Najeriya ma, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kafa dokar hana zirga-zirga a birnin tarayya Abuja da kuma birnin Lagos mafi girma a kasar, inda ya kara da cewar a ƙaurace wa tafiye-tafiye zuwa wasu jihohi. Haka zalika, hukumomi a kasar Zimbabwe sun saka dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni 3 daga yau Litinin, yayin da ake kara tsawaita irin waɗannan matakan a kasashen Nepal, Slovenia da kuma Argentina. Duk kuwa da jan aiki da ke gabansa, shugaban Amurka Donald Trump bai manta da zaben gama gari da za a gudanar a watan Nuwamba ba, a daidai lokacin da yake kara fuskantar hauhawar mace-macen mutane sakamakon annobar coronavirus. Ba na tsammanin akwai wani shugaban kasa da ke irin aiki fiye da wanda nake yi, inji Donald Trump lokacin wata ganawa ta kusan tsawon sa'a guda a yau Litinin a wani shiri da yake matakar sha'awa na Fox and Friends da gidan talabijin na Fox ke gabatarwa. Trump ɗan jam'iyyar Republican ya soki lamirin abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da cewa idan da sarkin bacci Joe ne shugaban ƙasa, da ba zai san abin da ke faruwa da annobar coronavirus ba. Siyasar Amurka da irin yakin neman zaɓe mai gauni, yadda ake daga tutoci da kuma ihwace-ihwace, duk zai zama abin tarihi, a yayin da Trump ya ƙara tsawaita matakan nisan ta kai har zuwa ƙarshen watan Afrilu a nan Amurka, da kuma kiran da a hana tarukan jama'a masu yawa. Trump da Biden duk sun ƙaurace wa irin waɗannan tarurrukan, inda suka raja'a da caccakan junansu ta kafofin sadarwar zamani na yanar gizo. Adadin mutane da suka mutu a jihar New York ta nan Amurka a sanadiyar annobar coronavirus a yau sun kai mutum 1,000, a yayin da gwamnatoci a fadin duniya suka ƙara ɗaukar tsauraran matakai don daƙile annobar. Ana sa ran asibitoci a birnin na New York za su fara samun sauki da isowar asibitin tafi da gidanka na jirgin ruwan sojin ruwan ƙasar a yau Litinin, wanda zai samar da muhalli ga duk waɗansu masu cutar ta coronavirus ta hanyar ɗaukar masu buƙatar kulawa ta musamman. Ɗaya ta kwara asibitin ta jirgin ruwan USNS ta soma kula da marasa lafiya a jiya Lahadi a bakin gabar tekun Long Beach da ke birnin Los Angeles. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakan kariya na nisanta jama'a da juna don kaucewa ƙara yaduwar annobar, da a da za su ƙara aiki a yau Litinin da cewar za su ci gaba har zuwa ƙarshen watan Afrilu. A yanzu Amurka ce ta fi yawan mutane masu ɗauke da wannan cutar ta coronavirus a faɗin duniya. Italiya kuwa ta fi yawan adadin mutane da suka mutu fiye da kowa, kuma har yanzu take cikin tsaurara matakan hana zirga-zirga na tsawon makonni, ta ƙara ba da sanarwar mutuwar mutane 770 a jiya Lahadi, to amma suna ganin haske na raguwar cutar sannan a hankali da raguwar masu kamuwa da cutar. Masu zaɓe a ƙasar Mali da ke yammacin Afirka sun fita a jiya Lahadi don kada ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka yi tsaikonsa na tsawon lokaci, wanda ya gudana a cikin ƙalubale biyu, na fargaban 'yan tada ƙayar baya da annobar coronavirus. An buɗe rumfunan zaɓe ne sa'o'i kaɗan bayan hukumomin lafiyar ƙasar sun ba da sanarwar mutuwa sakamakon annobar COVID-19 ta farko a ƙasar.
A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin birane da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufewa don shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Yanzu ko me ake ciki? Hassan Maida Kaina ya jiyo mana ta bakin mahukunta da mazauna birnin.
Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, na ɗaya daga cikin biranen da 'yan anjima kaɗan za su shiga cikin dokar ta ɓaci da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya a wani ƙoƙari na shawo kan yaduwar cutar numfashi ta coronavirus. Akan haka, na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan birnin CP Bala Chiroma ko ta yaya za su tabbatar da bin wannan umarni.
Sai ka san shugaban ƙasa ya riga ya ba da umarnin zazzukan da za a kulle har da Abuja, saboda haka nauyi ne a kanmu jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro mu tabbatar da umarnin da shugaban ƙasa ya bada. A yin wannan kuwa duk abin da muke da, duk mutanen da muke da, duk motoci, karnuka ne meye da muke da, za mu fitar da su mu tabbatar da an cima wannan umarnin da shugaban ƙasa ya bada. Saboda haka duka GPO na duka 'yan sanda na motocin patroli na da sauransu haka duka za mu fitar da su umarnin, kowa ya riga ya ji umarnin, mu tabbatar cewa an bi wannan umarnin.
Kada idan muka duba kaɗan daga cikin tsare-tsaren da kuka yi, yanzu kaman me da me da kuka yi domin ganin cewa wannan al'amari ya tabbata?
Mun shirya mun da mutanen da ya kamata mu yi amfani da su, mun da motocin da ya kamata mu yi amfani da su, mun san wuraren da ya kamata mu tsare, hanyoyin shigowa gari da hanyoyin fita, mun san cikin gari kuma wuraren da ya kamata mu tsare a cikin gari. Muna sane da cewa ka tsara nan wata cutar wurin ana wani abu, saboda haka mun san muna da patrolin da za su zaga cikin gari su tabbatar cewa wannan umarnin an bi shi.
Shi ma ministan birnin Abuja Muhammadu Musa Bello zai yi taron gaugawa da manyan jami'an tsaron birnin, kamar yadda kakakinsa Abubakar Sani ke shaida min.
Shi mai girma minista zai yi taro na gaggawa da manyan jami'an tsaro don a fito da tsare-tsare na tabbatar da cewa an tabbatar da umarnin da mai girma shugaban ƙasa ya bayar wajen sa ido kan shige da fice na mutane zuwa cikin wannan birni na Abuja. Dama tun farko hukumar birnin tarayya ta ɗauki tsauraran matakai. Farko dai kamar yadda ka sani, an rufe makarantu tun daga primary zuwa secondary da kuma jami'o'i, an rufe wuraren ibada, an kuma takaita zirga-zirgar mutane a cikin kasuwanni, inda zuwa yanzu in ba kayan masarufi mutum yake sayarwa ba, ba a ba da dama mutane su shiga su taru a cikin kasuwanni.
Wasu daga cikin mazauna birnin irin su Mustapha Ladan Sofi na goyon bayan wannan mataki na shugaban ƙasa, to amma kuma sun ce akwai ƙarin abin yi.
To mataki dai a gaskiyar magana daidai ne, idan ba dakatar da wannan abun ba, to in muna gudun talauci to ba za mu guji mutuwa ba. Kasancewa abin da shugaban ƙasa ya yi daidai, sai dai ya kamata ya tabbatar da ɗauki wani mataki wanda za ta kai kan cewa ta ɗan akwai daga cikin mu wanda ba su da abin da su yau wannan tana da gobe. Kuma sai nan cikin Abuja ya kamata a fito da wani hanya wanda irin wannan mutane za a taimaka musu.
Sunana Musa Halil Gumel, ni direba ne a nan birnin tarayya Abuja. Sanarwa mun karɓe ta hannun biyu, mun zauna a gida. So amma gaskiya muna buƙatar tallafi daga gwamnati, kamar da wasu gwamnatoci suka yi kamar su Nijar. Mun ji a rediyo cewar an ba su, an ɗauke musu biyan kuɗin wutar lantarki da kuɗin ruwa. So ma a nan Najeriya muna buƙatar wannan tallafin daga gwamnati.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki zai yi ganin wannan cuta ta coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin gaugawa a nan birnin Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Kasar Italiya na ci gaba da zama na farko wurin yawan mace-macen cutar coronavirus, inda tuni mutane sama da 10,000 suka rasa rayukansu. Sai dai hukumomin kasar na ci gaba da tsauraran matakan hana zirga-zirgar jama'a domin daƙile yaduwar cutar. Jamal Adam mazaunin kasar Italiya dai ga kuma abin da yake faɗa mana game da halin da ake ciki a kasar.
farko dai muna mutse dai muna yi ma Allah godiya saboda abinda muke fuskanta wanga musiba wanga addu'a Allah muke addu'a muke roka kuma ya kiyaye mu da shi
to ya rayuwa yake a daidai wannan lokacin da ake fama da umurni da hukumomin suka bayar na hana zurga zurga
gaskiya wallahi rayuwar mu mutse muna cikin wahala saboda yanzu haka nake magana ga mu haka sati biyu kenan muke cikin gida ba mu fita saboda wannan coronavirus don company da muke aiki duka an kukulle shi mu duka an ce muna musan na gida to bayan zama gidan kuma akwai forms
takardu da kuke cikewa
sunanka da komi da komi yana kai yanda doka ya gwada a wuri uku kake da hanya ka ce in dai ka bar gida na daya daga gidanka sai wurin aiki daga gida sai supermarket wato ka je sai cikin kayan abinci da sauransu na uku inda za ka yi kaje da shi ne pharmacy pharmacy kuma ya zamana ya zama agent wato cikin family ma kai ko mata ko cikin yara da babu lafiya to lokaci za ka je duka sai in banda wuri uku ga baka da hanya ta je ko ina
to me saurare zai nemi yaji a wace jiha kake wani state kake a Italy
ina a Torino ne Torino na akwai wani karamin gari da ke anda Torino ana kiran wannan gari Cuneo to a wurin muke amma inda abin ya fi karfi sosai shine cikin Milan babban gari da ake kira Milan anda Milan cikin region Milan din nan kuma akwai gari da ake kira Bergamo wurin na biyu ke na tukun akwai gari kuma da ake kira Reggio Emilia to wurare uku ga wurin abin yake sosai kisa wurin aka dokan ma mun da muke gama dokan bunan bai da karfi kamar wannan unguwa kusan kowa an lok kowa cikin gida a nan unguwan mun ga za ka yi ka fita amma ya dace wannan takardar da zama ba zance shi ko kuma ma batun shi ya kamata yana tare da kai always inda za ka duka in ba haka ba da sun tare ka in ne baka ba da reason lalle inda za ne sun control din ga inda za ne kaza kaza to 1500 euro ya kamata penalty ka kenan au in suka ma shi kan sauki sauki wato nguwan 500 zuwa sama yanda nke dokan yake tafiya ke amma yanzu haka ina ma magana da in kalle muka ne ka waje wato kusan kafiyu ne ba kowa waje kusan nke muna cikin wahala saboda ba mu saba da wannan rayuwa ba
ka ce mako biyu kuna cikin gida ba ku fita to ya batun lamarin abinci yanzu ana samun abincin ma idan an fita
ana samun abincin because gwamnati ya ce duk kowane supermarket duka a buɗe da ke sai da kayan abinci ko kuma an ka shiga wani supermarket da mun shiga akwai wurin sai da kaya akwai wurin sai da ya sunan shi mutum madubi ido kayan yara wannan wuri duka an kulle in banda lalle inda za ka je da ka shiga supermarket direct za ka doki abinci ne ko ruwan sha ko wani abu haka in banda shi ba abinda za ka same shi cikin supermarket da ake sayarwa shi sa wannan ne shi har ila yau yana nan shi ce fitar da muke samu wannan iskar da muke samu mu sha mun je waje kenan kuma cikin lore kake wai ka sauka kana yawo a wannan ba ya amince ma da wannan ba yasa da ka fita kare kace abinci ka zo gida ko mata ma ba su ke da suna tana cikin mota shi dai kai kade saboda wannan takardar da na ma batun shi nan ba sunan ta kai sunan ka ke kai ni da nake magana ga ni da mai daki na a mun fita mu je mu yi sisi a lokacin ban san yadda dokan ke aiki ba shirin yan hukuma suka tare shi suka tare ni to me yasa ni da mai daki na muke ta nace a ai abinci yara za mu je mu sai saboda ita ta san kai ita ce suka ce a gurin in sai a juya da mota din aje ta gida ita ta bin list ni in fito je sai yi wannan sisi in komo da shi sa rayuwar da muke ciki kenan
to na san kada dan tattaunawa da ƴan uwa da abokan arziki a can cikin Italy din musamman ma a yankin Milan da abin ya fi kamari menene korafin da suke yi a daidai wannan lokaci da kowa ke cikin gida
eh to korafin shine kaga na daya nce ne to farko da yake mutane sun ga sassa taurin shanin batun abinci zaka yi kafta ka je ka sai abinci amma wannan unguwan nan fita ma ka je ka sai abincin ma wato shi hukuma sun make sure wani lokaci ma shi an make sure an escort ka an san inda lalle za ka da yake wurin abin ya fice sosai yasa wurin dokan wurin ma na da karfi ma ya fi kamar yadda na koro ma yadda dangana abu yake yasa wurin gaskiya ana cikin wato kuncin hali sosai bai gida abin yazo da farko muna ji kaman wasanni ne kaman yanda aka kasari abin yazo wato an duke shi kaman wasanni sai da lalle aka kama a yanzu ga abin da ya kai yasa su wurin masu duke shi da wasa ba wallahi ana cikin ban san yanda zan kwatanta irin halin da ake ciki yanzu ba
Jamal Adam kenan wani dan Afirka mazaunin kasar Italiya Har yau dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yayin da duniya take fama da yaduwar cutar coronavirus da kuma daukar matakan dakile yaduwar, al'ummar jihar Zamfara suna kokawa ne akan halin ni'asu da suka shiga sakamakon ayyukan ƴan ta'adda dake kashe mutane a jihar. Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya mana rahoto na musamman akan hali da ake ciki a Zamfara.
Rundunar tsaron Najeriya ta ce ta samu nasarar ceton mutum 12 da aka sace a jihar Zamfara, ciki ko har da wani haikimi. Mukaddashin kakakin rundunar tsaron Brigadier General Bernard Onyiko ya bayyana a wata sanarwa daga aikin wata rundunar yaƙi da yan bindiga, hadarin daji da kuma cin gaba kamar yadda sojojin suka kirkiro wannan taken da ke yakan yan bindigar masu satar mutane da ma shanu a yankin arewa maso yamma. Bernard ya ce a yankin karamar hukumar Bungudu an sake yan bindiga 14 da kona gidajensu 13. Ba mamaki wannan zai zama tamkar sashin mataki ne daga al'ummar ƙauyuka da muka zanta da su da ke kukan yadda yan bindiga kan yi bazata su shiga ƙauyukan nasu da kawo asarar rayuka, har ma da wani lokacin da rubuto wasiƙu na barazanar kawo hari matukar ba ba su makodan kuɗi ba.
Ni Muhammad Ibrahim Karayi, barayin nan sun fito daga Shinkafi muka shiga cikin gidaje muna dibin mutanen da sun hakashe muna ɗauko mutum ɗai-ɗai-ɗai-ɗai muna tarawa cikin kasuwar garinmu. Mu a gama hashe su sai ga wannan bakan mota sai suka ce mutanen na da an kasa an kace sai suka ce masojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an tuwo da su gune ba sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen da ƙaraye wallahi sai an kawo su gune saboda mu dai kun ga ba mu da ba mu ba mu ce mu goma ba amma mutanen da sun hisu 20 ya za a yi a ce mu tuwo mu rufe tsoron ga sai wani uban ƙasa ya ce a'a za a kai gwalli da yan guso a nemo mutane a tuwo mutum nawa ka wuto gwalli da yan guso kanin ka ga karayi babu kuwa ka tuka ce mun rewa an ga mutane babu likawani babu teloli masu tsinci nake wallahi ba mu ya suka ce mun ai ba su da mota da su duka gawo kinan nake to su bari mu da mota ni hawo mashin ne to inda aka samu sabin ni kira gwamnati a cikin motocin na tuwo na mota guda mu to mu duki gawo kinga muka zo muka dauko gawo kinga sannan mun ka taho mun dade muna ta kaddama da su
a lokacin nan mutane nawa kuka samu kuka sa mota kuka kai gune
eh
gawaki nawa kuka dauka a lokacin
lokacin da muka haɗa mutane cikin garin nan gawa 25 muka hisuwa wani uban kasa yace ba a zuwa da nashi a bashi tiyo ce wani gari wanda aka ce mafal muka bashi su muka to da gawa 19 bayan mun dawo da su muka aje ba mu ga wani ba an kai bincike garuruwa bai nan muka sake koma muna nema ne muna nema ne eh da an ka kwana jisa ne an ka ga mun an je jama'a kuma muka samu wannan gawa cikin daji ya hau sama ice su halbe
sai idan suka shigo gari wani irin abu ake tambaya ta anan idan suka zo gari harbin kowa suke ko kuma suna zaben mutanen da suke
da sun zo gari babu kunne babu hure babu karamin yaro babu mace babu babba babu tsoho wallahi babu ran su halbi dai sosai in kun kawace sai su kore shanayen ku sai su yi daji da su ba su ansuwa
da kamar ana kulla wata yarjejeniya da su ana ba su wasu kuɗi sai su rika zama a bayan gari su ba sa kaiwa hari wa kowa sai wanda
a lura haka suka yi suka zo suka yi halittar da mutane na sheka gidan da suka san su shiga sai su tafi kama mata ko maza su yi daji da su suka zo sai su yi garkuwa da su ana ciniki da su sai an ba su kuɗi to da suka ga sun gama kwashe waɗanda adda kuɗi sai suka kama azama garuruwa kuɗi wanga gari ya ba su miliyan 2 wanga ya ba su miliyan 1.5 wanga ya ba su miliyan 3 haka na suka kama da kuma bayan sun kare da sun ka tabbatar da haka kuma sai suka kama tuwa dai suna aljarabin na mutane
tuni wasu suka shiga yanayi na gudun hijira daga jihar Zamfara inda suka shiga wa imma jihar Kebbi ko kuma jihar Katsina.
Sunana Habibu Ibrahim babban rafi Bordoki ward gumi local government Zamfara state bai kun faɗa musu amma dai gaskiya ranka dai ba wani matakin da an ka dauka
abinda nake so na gane shin mutane in sun zo suna harbin kowa ne ko kuma akwai mutanen da suke zaba su kai musu
hali kowa suna halbi ranka dai da kowa suna halbi tsoho yaro wanda an kai hayo da wanda adda shekara 100 kowa suna halbewa dan kowa da kowa sai wanda ya tsere wanda Allah ya tsere da rayuwar shi domin da masu suka biyan mutane masu halbi na ba an goya su kuma sai su tafi mutum kaga kuma mai tahiyan mai gudun kaha ba zai sai da mai mashin ba sai sun ci masu dangota kasa nasu halibe mutum
sunana Ibrahim Muhammad ni ina ma daga cikin wanda an kashe kane na daga cikin mutanen da suka shigo wanda ya samu ya tsire ya tsire wanda bai samu ya tsire ba kuma sun kashe shi ni da kaina an ka zo jana'izan wayannan mutum 21 kowane shi ne da kaina sai da an ka gina rami tare da ni
wannan ya nuna wasu barayi ne na daban suka shigo jihar Zamfara kuma waɗannan ne na dakin harin ruwa ake fama da su
wallahi ba mu iya gane ni dai ban iya gane ba shi ne koko yan gida ne ban sani ba ni dai barayi sun je sun shigo mu na gida kwatsam halin da ake ciki yanzu a Kebbi State ne ka fitowa saboda nan jihar din dole mu tsallake nan mun koma jihar Kebbi State
wato ma'ana a cikin jihar Kebbi a wani gari kuka samu fake
a danko dubune kan gane
irin wannan kalubale ya sanya wasu ke nuna damuwar rashin tasirin suru da yan ta'adda ta wasu kuma ke cewa gara ma jiya da yau a bangaren yanayin tsaro musamman ma na jihar Zamfara ga ra'ayin ɗaya daga dattawan arewa a Waisu Giwa
mutane na cikin zulumi to ashe in haka ne to me amfanin gidajen yari ai sai a fashe wa'annan mutane kuma neman sulhu da su mana a maimakon a bar su a daure tunda dai ba za a daure wa mai laifi ba sai dai a yi zama da shi a yi sulhu dan Najeriya ta ɗauki hanya na mai da kasan gaba ɗaya kowa zai zama dan ta'ada tunda dai ana kokari ne kowa har gwamnati ya shiga redio ya ce wai shi yana da wayoyin namba wayoyinsu amma za ka bar alƙali ya daure barawan da ya sata akuya ko kuma da ya sata daura gonan wani ko kuma wanda ya dan yanka aljihu shi kenan a ce a je a daure su amma yan ta'ada ne kiri-kiri suna kakkashe mutane sannan a ce wai ana sulhu da su ce yau dan ne ba za mu mutane ba za su ci gaba da wayan abubuwan nan ba tunda abin ya zama sana'a ba gwaninka ba ne gwamnonin ya kamata su canza
ba ka goyon bayan sulhun da ake da yan ta'addan ne
a ba na goyon baya duk wanda ke son Najeriya ta samu ta shiga hanyar tafarkin gyara a ɗauki mataki kayan wani police IG Tafa Banegu wanda ya ɗauki mataki a wannan lokacin duk wanda dan ta'addan da aka kama kashe shi ake yi ba wai za a tsaya da ake bai a yi sulhu da shi tun aka yi sulhu da shi to wani na nan wanda ba shi da aikin yi shi ma zai koya a samu a yi sulhu da shi a samu mishi aiki
dai daga jami'an labarun gwamnatin Zamfara Zelani Babba ya ce sam ba ra'ayin gaskiya ba ne a ce hannu agogo na kawar da yan ta'addan ya koma baya karkashin gwamnatin PDP ta gauna Bello Matawar Lambaradun
ta ana maganar banza ne saboda kaga duk mutumin da ya san yanda Zamfara take kafin mu shigo ko kuma har lokacin da muka shigo halin da muka same ta billahi lazi ba a cin kasuwa baka isa ka hau kan titi ka je ka wani gari ba tituna na zuwa wani gari har ya zama kamar kwalta ba da ka sani har ya zama kamar gadon kwanciya ne na wayannan yan ta'adda din ba motin ma da take bi kwanta suke suna baccin su shashayi a gurin baka isa ka je wani gari ba baka isa ka je kasuwa ba kana zaune a gidan naka za a shigo a sace ka a tafi da kai a kullun ne kuma wannan yake faruwa za ka iya jin an kashe mutum 50 yau ko ba an kashe mutum 100 to saboda Allah fi sabilillahi in dai mutum shi ne adalci ne mai hankali ne ya aibe kamata ya gudu baki ya faɗi maganar da za ta wulakantar da shi a gaban jama'a ba ya ce cewan gareci da yau saboda a yau ba kasuwar da ba ta ce a cikin jihar Zamfara ba hanyar da ba a bi a je garuruwa a cikin Zamfara kuma ko ɗaiɗai ku da kake ji ana kamawa a yau an kama wannan gobe an kama wannan da sauransu ai in ka haɗa shi bai fi kashi 5% na abin da yake faruwa a lokacin da muka shigo mulki ba kuma akwai wa'inda sun riga sun buɗe da sun ce su ba za su yi wannan yarjejeniya ba kuma su ɗin ne suka taso da haɗin gwiwar wa'inda suka fito daga wasu jihohi suke aikata wannan abu amma ka ce min abin da ya faru a baya da abin da ya faru yanzu yake faruwa yanzu ka ce gareji da yau to wannan ba adalci ba ne.
Lamarin yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Arewa maso yamma musamman ma Zamfara da Katsina na zama abun sanya zulumi a zukatan mutane da kan zama cikin shirin ko ta kwana wajen tinkarar miyagun da samun tallafin jami'an tsaro. Nan ma kakakin rundunar sojan Najeriya ne Kanar Sagir Musa kinana ta matakan da rundunar ta ɗauka kan tallafa wa jami'an 'yan sanda a aikin magance miyagun irin.
Ba da lokaci mai yawa ba abun nan zai zo ƙarshe. Dama kamar yadda kuka sani idan jami'an tsaro sun daɗa nan wajen. An dan fara samun sauki sai ka ji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na fara hula tun daga local government sarakuna da yara kungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an hadu an hada kai mun ce to wannan abu ya isa Allah ya taimake mu Allah ya kara ba mu basira mu ga mun ida domin idawa ce saboda kuka ga kashi 100 na wannan abun ka dauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi 30 ko abin da ya rage haka ba da za a ida kuma ita kanta NCC in akwai wani abu wanda ta gani ya yi threatening na tsaro to kamata ya yi ka je ta kai wannan bayani ko ga SSS ko ga mafiya ma ga SSS suke kaiwa ba wai tana dauka direct ta je ta ba ani ba a'a ani mu an kawo mana an sanar da mu kamar yadda ya kamata akwai hanyoyin da ake sanar da ani kuma an sanar ina tabbatar maka babu wani wanda zai wasa da shi karnin da muke da shi na yaki dan wannan real yaki ne kada ku zaci ko wasa ake ko kara ta ake real yaki ake yi domin ba yaki bane ya zaka ji an ce an kashe mutane wani wuri kaji goma wani wuri yayi haka kaji an ce soja kaza sun rasa ransu yau an kamo wannan da sauransu so yaki ne jama'an Najeriya su dauki wannan yaki nasu ne kada gani a yaki ne tsakanin terrorist da sojojin Najeriya ya wuce nan in ba mun dauke shi ba gaba ɗayan mu namu ne to abin duka sai ga ana samun ci ba Allah kyauta
ko mutane na ganin tasirin matakin gwamnati a yakin koko a'a hakika tarihi ba zai manta yadda ake ganin jerin gawawwakin waɗanda ba su yi wa kowa laifi ba wasu sun kashe su an taru don yi musu jana'iza Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Nasura Adamu Elikaya yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga dan Washington DC
wasanni a takaice
dai an cimma matsayin dage fafata gasar wasannin motsa jiki na Olympic na bana a Tokyo da tsawon shekara daya inda yanzu aka tsara za a soma su ne a ranar 23 ga watan Yulin shekara mai zuwa ta 2021 zuwa 8 ga watan Agusta babban kwamitin shirya gasar na kasa da kasa ya gudanar da wani taro a yau Litinin inda aka cimma wannan matsayar to sai dai za a ci gaba da kiran gasar a matsayin ta shekara ta 2020 a Tokyo duk kuwa da cewa an dage ta ne zuwa shekara ta 2021 haka ita ma gasar ta bangaren masu na kasa da aka tsara somawa a ranar 24 ga watan Agustan bana a yanzu za a yi ta ne daga 24 ga watan Agusta zuwa 5 ga watan Satumban shekarar ta baɗi shugaban babban kwamitin Thomas Bash ya ce suna aiki tare da dukkan masu ruwa da tsaki domin samun nasarar gudanar da gasar a sabon lokacin da aka tsara Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta bi sahun wasu manyan kungiyoyin kwallon duniya na rage albashin 'yan wasa da jami'ai biyu bayan dakatar da lamuran wasanni sakamakon annobar cutar coronavirus a yanzu 'yan wasan kungiyar za su riga karban kashi 70% na albashin su a lokacin annobar kana kuma za su bada gudunmuwa domin tabbatar da jami'an kungiyar da ba 'yan wasa ba su kan sun sami cikakken albashi da haƙoƙinsu adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a kasar ta Spain ya kai 7,340 wanda ya sa ta kasance kasar da cutar ta fi yin lahani a duniya bayan kasar Italiya tuni da wasu manyan kungiyoyi suka cimma irin wannan yarjejeniyar inda 'yan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italiya da makocinsu suka amince da dakatar da daukacin albashinsu na tsawon watanni hudu haka su ma kungiyoyin Bayern Munich da Borussia Dortmund na kasar Jamus sun amince da rage albashinsu zaratan 'yan wasa a nahiyar Afirka sun bi sahu wajen ba da gudunmuwa a yaƙi da yaduwar annobar coronavirus a nahiyar ko baya ga faɗakarwa da suka shafe tsawon lokaci suna yi a kafafen watsa labarai da na sadarwar zamani wasu 'yan wasan sun ba da tallafin kudade ga gwamnatoci da ma wasu kungiyoyi domin taimakawa wajen dakile yaduwar cutar dan kasar Senegal Sadio Mane da ke taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila na daga cikin nasahun gaba inda ya ba da tallafin sefa miliyan 30 daidai da dala Amurka 50,000 ga hukumar lafiya ta kasar sa domin yaki da cutar a kasar Ivory Coast kuma tsohon dan wasan Chelsea Didier Drogba ya bayar da gudunmuwar kyallayen rufe hanci ga wata babbar majami'a a Abidjan yayin da shi kuma dan kasar Kamaru Samuel Eto'o shi kuma ya hanzarin kira ga al'ummomin nahiyar Afirka da su dauki matakan kariya daga kamuwa da cutar Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
baki daya abin da zamu iya kawo muku kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta shirya ta bada umurni sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yaku makeri ne daga dan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum